Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 9 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Laraba wato UAE ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Ford, 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat, a matsayin sakatariyar kula da harkokin gidaje da raye birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro.
Kanin labaran duniyar kenan. Rahotanni daga jihar Taraban Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun sace dan majalisar dokokin jihar Bashir Muhammad Bafi da ke wakiltar mazabar Unguruje.
Kwamishinan yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya ba mu nasara da kuma gano inda yake, mu tabbata da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya.
To yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau Laraba 9 ga watan Disamba, hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murƙushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa ko yin wani magudin zaɓe.
Doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi, don saboda an yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe kan kuɗi da rinjaye ƙuri'un mutane.
To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji. Baya ga haka za mu kawo muku shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kwana ɗaya bayan da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. A yau Laraba ne ma'aikatar lafiyar UAE ta fitar sanarwar akan rigakafin da wani kamfanin sarrafa magunguna na gwamnatin China da ake kira Sinopharm ya hada. A watan Satumba ne kasar ta shiga gwajin rigakafin da Sinopharm ya kaddamar a matakin ƙarshe, wanda mutane 31,000 daga kasashe 125 suka yarda su yi gwajin. Kuma tun a watan Satumba, kasar ta UAE ta ba da amincewar gaggawa ta yin amfani da rigakafin na kamfanin Sinopharm. Ma'aikatar ta ce rigakafin bai da wata illa sosai ga bil'adama, amma sanarwar bata ba da cikakken bayani akan bayanan nazarin rigakafin da aka yi ba, kamar mutum nawa aka ba rigakafin ko kuma wani ya nuna wasu munanan alamu bayan amfani da rigakafin. Kafafen yada labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Ford, 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat, a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raye birane. Biden zai kuma naɗa Tom Vilsack ya shugabanci ma'aikatar harkokin noma, mukamin da ya taɓa riƙewa tsawon shekaru 8 a baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Barack Obama, wanda Biden ɗin ya yi wa mataimaki. Vilsa kuma tsohon gwamna ne a jihar Iowa, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da mahimmanci a harkokin noma. Masu goyon bayan Fudge da ɗaɗɗiyar 'yan majalisar wakilai a jihar Ohio, ciki har da James Clyburn, ɗan majalisar wakilai daga jihar South Carolina, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa Biden samun nasarar zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat, sun nemi shugaban mai jiran gado ya naɗa ta a matsayin sakatariyar harkokin noma, saboda yadda ta mai da hankali wajen ganin an rage matsalar yunwa a matsayinta na mamba a kwamitin harkokin samar da gidaje da noma a majalisar. Amma wasu majiyoyi sun ce Biden ya zaɓe ta ne don shugabantar ma'aikatar harkokin samar da gidaje da raye birane, saboda ta daɗe tana ƙoƙari hankali a shirin samar da gidaje masu sauki da ababen more rayuwa. Gwamnatin kasar Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Dinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro. Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya faru ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shemelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuni aka sake su. Mun ga rahotannin da suka bayyana cewa an yi harbi kan tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Tigray, a cewar Stefan Dujarric, mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a New York. Waɗannan rahotannin abin damuwa ne kuma muna tattaunawa a matakin koli don bayyana damuwarmu da kuma tabbatar da kaucewa aukuwar hakan nan gaba, a cewarsa.
To a gaida Maryam Loda wacce za ta sake dawowa nan ba da jimawa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Da farko rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun yi garkuwa da ɗan majalisar dokokin jihar Honorable Bashir Muhammad Babe da ke wakiltar mazaɓar Ungoroji. Bayanai sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun yi diren mikiya ne a gidan ɗan majalisar da ke Jalingo suka yi awon gaba da shi. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Rahotanni sun bayyana cewa wasu bindiga da ke ɗauke da muggan makamai ne masu yi diren mikiya a gidan wannan ɗan majalisar dokoki da ke wakiltar mazaɓar Ungoroji, Honorable Bashir Muhammad Babe da ke kusa da makarantar Comprehensive da ke Jalingo fadar jihar. DSP David Misal da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ya ku tabbatar da akwai wannan lamari da kuma irin matakan da 'yan sanda suka dauka yanzu.
A halin da ake ciki dai yanzu mun tabbatar da faruwar al'amarin da wayan garin asubahin yau ne 'yan bindiga da ba san ko su waye ba wanda ana gani kidnappers ne. Sun zo sun afkama wannan gidan kuma sun da tafi da wannan dan majalisar. Kwamishinan 'yan sanda dai ya dauki matakai da yawa wanda muna sa tsammani zai iya bamu nasara da kuma gano inda yake mu tabbatar da cewa an kwato shi a cikin koshin lafiya. Takaice shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba yana kira ga jama'a wanda suke da bayani wanda zai iya taimaka mana domin gano inda yake muna maraba da wannan gudumawa. Sannan kuma muna bukatar haɗin kai har yanzu domin tabbatar da cewa mun haɗa mu jama'a mu tabbatar da cewa mun ceto inda ci wannan mutumin yake a yanzu.
Wannan nema da karo ne biyu da ake sace dan majalisar dokoki a jihar Taraba kuma wannan na ko zuwa ne yayin da matsalar garkuwa da jama'a ke gagarin kundila batun da masana haka zaro ke danganta da shakula ta bangaren daga gwamnatin kasar. SP Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne ya bada shawarar cewa
in operation kuma irin shi zai je kuma ya nasara ya dawo yanzu kuma fa babu kudin ake so ba a so a tsaya a yi aikin.
Akuma sun ga kamar cewa yanzu sai an amfani da irin tsofin a wanda suka aje kaki irin ku da kuma irin ɗan sa kai shi ma zai haifar da damar ido.
Kuma zai haifar da damar ne zai haifar da damar ido ma Abdulaziz because aka ce da tsohon zuma ake magani ai ko saboda haka gaskiya wayannan shawarwarin din shawarwari ne wanda ina ganin zai taimaka amma a yanzu haka su wayanda suke kai din suna ganin cewa idan an yi haka kafawa ne a wurin su.
Koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Sai da Ibrahim yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin Iran su uku da aka yankewa hukuncin kisa a baya a kasar amma suka yi nasarar samun 'yancin a sake yi masa shari'a a makon da ya gabata za su samu ƙarin lokaci a gidan yari yayin da lauyoyin da ke kare su suke ƙoƙarin nema musu beli yayin da kuma suke fuskantar babban ƙalubale a cewar wata majiya da ke da masaniya a kan batun. A ranar Asabar din da ta gabata ne kotun kolin Iran ta janye hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen uku ta kuma umarci wani alƙalin ƙaramar kotun juyin juya hali ya sake yi masa shari'a akan zarge-zargen da ke da alaƙa da rawar da suka taka a zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta gama gari a Iran da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2019. Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'id Tamjidi dukansu ƴan shekaru 21 kai aka yankewa hukuncin kisan a watan Fabrairu da ya gabata bisa zargin lalata kayayyakin jama'a, cinna wuta, yaƙi da gwamnati da kuma fashi da makami. Abulkasim Salavat wani alƙalin kotun juyin juya hali ne yayin shari'ar wanda a watan Disamban bara Amurka ta sanya mishi takunkumi saboda yanke hukunci mai tsanani. Ciki har da na kisa akan fursunonin siyasa da yawa da ƴan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma masu zanga-zangar lumana. Yanzu wata kotun juyin juya hali da banci za ta yi shari'ar mutanen uku, hukuncin da kotun kolin ta yanke kenan a zamanta na ƙarshe. A jiya Talata, ƴan sandan Hong Kong suka kama wasu ƴan gwagwarmaya su takwas saboda zanga-zangar da aka yi a watan Yulin da ya gabata. Wani mataki na baya-baya da aka ɗauka akan masu adawa da hukumomin yankin da ke cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa. Kafofin yaɗa labaran yankin sun ce cikin waɗanda aka kama har da tsofaffin ƴan majalisa Wu Chi-wei da Eddie Chu da Long Hair Leung Kwok Hong tare da Figo Chan na ƙungiyar ƴan rajin CHRF. ‘Yan sandan sun zarge su da shirya taron da ya sabawa doka tare da tunzura wasu da kuma zuwa taron. Suna magana ne game da gangamin da aka yi ranar 1 ga watan Yuli wanda dubban mutane suka yi watsi da matakan hana zanga-zanga da aka sanya suka dunguma kan tituna don bayyana kin amincewarsu da wata dokar tsaron ƙasa da Beijing ta sanya a birnin kwana 1 kafin gangamin. Da yake magana da manema labarai bayan da aka sako shi daga gidan yari, Figo na kungiyar rajin demokradiya ta CHRF ya ce hukumomin Hong Kong suna tauye haƙƙin ƴan gwagwarmayar adawa na yankin ta hanyar tuhumarsu da laifuka marasa ma'ana.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da cin hanci a yau Laraba 9 ga watan Disamba. Kuma yaƙi da cin hanci a Jamhuriyar Nijar ta bayyana shirin zuba ido a zaɓuɓɓukan da za a gudanar a watan da muke ciki da nufin murƙushe dukkan wani yunkurin siyan ƙuri'un talakawa. Ko shirin yin maguɗi a zaben. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Amfani da kuɗaɗe domin siye imanin masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da mafi yawancin 'yan siyasa a ƙasashen Afirka ke fakewa da ita domin samun galaba a zaɓe. Lura da yadda wannan mummunar ɗabi'a ke ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar yasa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta ƙuduri aniyar ɗaukan matakai a zaɓuɓɓukan da ke tafe, in ji Madam Ahmadu Zara Idrisa Masi, kwamishiniyar halsiya.
Doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaɓen da ake yi don saboda an yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe. Mutai mu musa ido bisa kan yadda zaɓen ke yi, mu yi surveye ka kuɗi ya rinjaye ƙuri'o'in mutane. Muka ce to tun da Allah ya sa ga zaɓe nan za a yi 2009 kenan mun shirya mu raki hukumar zaɓe mu yi abin da zai sa zaɓen ya samu tsafta.
Bayanai sun yi nuni da cewa masu maguɗin zaɓe kan yi amfani da hanyoyi iri-iri domin cimma burin da suka sa gaba, inda sautari sukan haɗa baki da ɓara gurbin malaman zaɓe sabili kenan hukumar halsiya ta ɗauri aniyar toshe wannan kafa.
Mun gani mutane sun yi kuka da waɗansu mutane sai su zo duka su saye ƙuri'o'in talakawa a cikin ruhun zaɓe. Wannan ko kun gani in ba duka ƴan ruhun zaɓen aka saye ba yiwuwa. Ko kuwa ta ran aka saye babban na ruhun zaɓen le president na bureau de vote sai ya yi wayo ya aiki waɗancan member kafin su zo shi ya ƙare abin da yake. Don ka muna so mu kwatanta musu da nauyin yara ta yi a wuyansu operation de vote ɗin nan su yi shi cikin ƙa'ida cikin tsafta. Lokacin nan za a samu ƙuri'o'i tsaftacci.
Ranar yaƙi da cin hanci wani lokaci ne da ƙasashe ke bitar ayyukan da suka gudanar a tsawon watanni 12. A nan Nijar alamu na nunin an samu nasarori da dama ko da yake da sauran rana aka ba, kamar yadda daraktan watsa labaran hukumar halsiya Mutari Attahu ya shaida mana.
A wannan shekara ta 2020 duk da akwai coronavirus, halsiya ta samu kamar koke-koke na cin hanci da rashawa 133 fanni daban-daban. Harkar duwan ne bisa kan harkar a video conference ne cin amana bisa kan cinye kuɗin ƙasa abubuwa daban-daban da ga sanan kuma duka wannan ana ta aiki bisa su ka'ida ta ji halsiya ta yi enquete ta yi bincike ta yi dossier ta aje a justice don ka wannan aiki ana ta yin shi kuma bisa fannin kamar examen concours da ake na lakwal jarabawa da ake nan ma halsiya ta sabana alhamdulillah in kuka duba back ba a yi cuwa-cuwa ba
sai kwanda ake fuskanta wajen hukunta waɗanda aka samu da laifin cin hanci ko handamar dukiyar jama'a da uwa uba jahilci a wajen al'umma na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye ayyukan yaƙi da cin hanci a nan Niger kasar da binciken ƙungiyar Transparency ya saka a sahun waɗanda cin hanci ke shafar dukkan fannoni na rayuwa
dambu in yayi wa benjin mai abin da yayi kamari kenan ya kamata kowa ya kama mu ba mu zamanto ko ina ko wani lokaci amma in jama'a ta kama sai kaga an ciwo kan abin
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga wannan somin tabin
kamar yadda ke gani yanzu number din namu ya tashi muna samun fiye da mutum 300 a rana da suke da wannan cutar to abin cewa shine dama aikin tunamin fada dole a kula cutar nan bata tafi ba ranar da ba mu yi reporting din wannan coronavirus ba a Nigeria to yanzu mutane kowa ya saki ciki a tashin ana tsoron wannan cuta ana kowa yana kafa-kafa ana safar fuska ana wanke hannu da sauransu yanzu dukkan watsa fahimta ta yin kowa ya ci gaba da harkokin kamar cutar nan ta tafi to gashi yanzu da alamun cewar tana dawowa a Abuja kawai asibitocin mutum ba da cika akwai wanda suka rasu a kwanaki kadan da suka wuce da wannan cuta idan aka yi watan October ni ba wanda na sani personally mai cuta a watan October amma yanzu a cikin sati dai din nan wayoyin da na samu suna da dama na masu wannan cuta
Dala ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji wannan cikakkiyar hira da fatan za ku kasance tare da mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodoshi muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Ma'azu da shirin ciwon kyamaci.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin ciwon kyamaci tare da ni Aisha Mu'azu. Daga ranar 25 ga watan Nuwamba, wacce ta kasance ranar da Majalisar Dinkin Duniya take ilimin wayar da kan al'umma game da cin zarafin mata don dakile wannan matsala. Bana an keɓe kwanaki 16 domin wayar da kan al'umma akan kawo ƙarshen cin zarafin mata. Maudu'inmu kenan a yau, inda muka nemi sanin wai ma shin me ake nufi da cin zarafi? Ga bayanin da barista Abida Halika Abdullahi mai aikin sa kai wajen wayar da kan al'umma game da ire-iren waɗannan al'amura ta yi mana.
Al'umma kuke nan su ma za su iya cin zarafi. Cin zarafi ya kasu kashi-kashi. Akwai kaman buli wato a ce kaman yaro ya je makaranta ya samu wasu suna takura mishi a cikin makarantar kida suna dukan shi ko suna zarguwan shi ko suna karɓe mishi abinci. Akwai kuma child maltreatment shi ne kaman rashin kula da haƙƙin yaro da ya kamata. Akwai community violence shi ne cin zarafin al'umma. Akwai domestic intimate partner violence shi ne cin zarafin a aure yana iya yiwuwa ta mace ko kuma ta namiji. Akwai kuma school violence cin zarafi ila makarantar ta takura ma yaran makarantanta. Akwai sexual abuse akwai sexual violence cin zarafi ta hanyar fyaɗe ko kuma a yi maka abin da bai kamata ba. Dan sexual molestation akwai kuma sex trafficking shine ba da mata kan ayi amfani da su bisa ga hanyar da bai kamata ba so akwai cin zarafi kala-kala sannan kuma akwai su kashi-kashi kamar self-directed violence shine kai kanka kaci zarafin kanka ko kace zaka kashe kanka shine suicide ko kuma self abuse kila kana shan su wiwi kana da yin abubuwan da bai kamata ba kan kanka. Akwai interpersonal violence shine cin zarafi ta hanyar ɗan uwanka ko kuma ta mai gidanka. ko kuma shi mai gida ta matan shi, kamar yan uwa a ce kila kishi yan uwanka tana gandaza maka, ko kuma a ce wani dai cikin yan uwanka suna gandaza maka. Akwai kuma community violence, shine kamar yanzu kamar a ce incest din nan da ya faru, kashe-kashen nan da aka yi. Akwai kuma collective violence, shine kamar a ce social, political, economic violence. So cin zarafi shi kanshi yana yiwuwa ne daga kai kanka ko kuma daga wani ya yi maka abin da bai kamata ba. Cin zarafi ba yau ba yanzu ya fara ba, tun ana yara wani zaka ga tun yana tun ba a gidansu za a dinga yi mishi abubuwa, za a dinga yi mishi abubuwa, zai dinga yi kwa abubuwan nan har ya zo ya girma da su, ya zo ya girma da su, ya zo ya zama wani mugun mutum. Sai a ce kai wannan ya cika fushi, wannan ya cika fushi, ya cika zagin mutane. Ka san abin da ke cikin wannan, ka san abin da ke cikinta. Sai ga yarinya ya sa a yi mata aure, bata isa auren ba, ko kuma ko ta isa auren ba a yi mata bayani yadda zaman aure yake ba, kawai za a dauke ta a daura mata aure da in ma tana son shi ne, in ma ba ta son shi ne an hada su aure, in ma tana son shi ne amma ai ba a yi mata bayanin ya zaman aure yake ba. So in ta je ta, ita za ta je ta san yadda za ta yi da kanta. Yanzu yana yiwuwa maybe a ce gidan su ta tashi ta ga babanta da mamanta suna kaunin junan su, so ai za ta yi tunanin ita ma in ta je gidanta haka za ta gani. Sai ta azo kuma a ce ta je gidanta ta ga ta samu miji mai duka, sannan in ta koma gida ta fadi a ce ki zauna, ai ni ma haka nake hakuri da babanki, ni ma har kike hakuri da babana amma ai ba ki taba gaya mun ba. Ko ki ga mutum ana zage shi ana dukan shi amma kuma ba za a bar shi yayi magana ba. So duka irin abubuwan nan suna faruwa a cikin al'umma, suna faruwa a cikin gidaje, suna faruwa.
Taron zauren VOA domin karrama wannan rana a makon jiya a Kaduna akan almajiranci da cin zarafin mata, na tattauna da Malam Ibrahim Ya'u, mahaifin wata ɗiya mai shekaru 9 da wasu makusantanta suka ɗauke mata budurci ba tare da san ranta ba, a game da irin yanayin da yarinyar ta tsinci kanta bayan wannan aika-aikan.
Ina kuma ga ita yarinyar, wani irin hali ne, irin hali ta tsinci kanta ko kuma yanayin halin da take ciki yanzu bayan da abin nan ya faru da ita?
Mun yi Hajji Arabi Sa'asu Ibrahim ta ɗauki nauyinta na zuwa asibiti domin a mata magani. Aka mata tattaki, aka duba cutar da ke damunta a cikinta, aka yi mata magani kuma daddakunta ta yi wannan aikin. Da ƙarshe ma a gidan yan uwanta sauran suka dan tsangwama yarinyar haka sauransu, ta ce to idan su ma ba sa so ne ita a bata, ita za ta yi da ita saboda an tsangwame ta, an nuna kamar ba a san ma yarinyar sauran abubuwa haka. Ya zo yanzu haka yarinyar tana hannun Hajji Arabi Sa'asu Ibrahim.
To tsangwaman nan da ta fuskanta a cikin al'umma ne ko kuma cikin a ce dangi?
A cikin dangi ne, saboda wasu suna faɗan cewar ma shere aka yi musu, ba gaskiya ba ne, ya za a yi mutum uku sai abu a gida, yan gida ɗaya. Su kuma da aka zo na binciken su ba su ce shiri ba ne, yanda yarinyar ta yi bayani a gaban kuma yan sanda kafin a kamo su, su ma da suka zo ba duka ba zagi haka suka yi bayani, tun ga inda shiri ne da ba zuwa ce su nemanci abin da yarinyar ta faɗa ba kuma ba tare da an buge su ba.
To yaya dangantaka kuma ta kasance yanzu tsakanin kai da su waɗannan mutane da kuma ita mu'amalar ta yanzu da mutane?
A gaskiya nan tana tsoron mutane sosai, saboda abin ya riga ya ci mutum mutunci, su ga abin ya riga fita daga sosai. Bayan mun kai ta asibiti da ƙyar muka ceto rayuwa ta gaskiya magana, tunda kamar da na faɗa miki banda Hajiya Rabi ta amfani da kuɗin ta ba don mu ba mu da abin da mai cewa bari mu amfani da shi domin mu ta magani, gaskiya ba mu da shi.
Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ita ce shugabar kungiyar Arida Foundation da ke Kaduna, kungiyar da take kai waɗanda aka tozarta ɗauki na gaggawa. To Hajiya Rabi, yaya girman wannan matsalar take a Kaduna?
Gaskiya girman wannan matsalan tana da yawa, kamar yadda zaki ji daga hukumar ma'aikatan mata da walwala da take bayani cewa a wannan shekarar na 2020 an samu sama da fyaɗen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 14 900 da wani abu, wanda kawai Salama Center ne suka bada wannan kididdiga, watan asibitocin da ake duba wanda ake aikata musu fyaɗe. Karki manta akwai Primary Health Care Center wanda wannan yarinyar da aka mata fyaɗe, mutum biyar suke mata fyaɗe, bata ma je Salama Center ba. Irin Primary Health Care Center irin na Jaji akwai su suma ninkin kila irin na Salama, bana haufi akan haka, saboda haka za a iya cewa wannan kididdigan ma zai iya fin haka ya ninka ya ƙara ninkawa. Gwamnati tana iya kokarinta musamman na sabunta dokoki, amma ba anan gizo take saka ba. Ya kamata idan an yi sabuwar doka to koda tsohuwar ne a dinga aiwatar da ita ga wanda suke laifi, ba wai ba a san sabuwar doka bane, amma ta dadin me akai ita mutum nawa aka hukunta, mutum nawa ne a gidan yari, guda nawa aka fito da su bainan jama'a yanda muke shela kullun ana fyaɗe, guda nawa muka fito muna shela jama'a su zo su ji za a yi hukunci. Wannan shine zai dakila maganan cin zarafi to anniki da fyaɗe, kuma zai zama izina ga ma waɗanda suke da niyya aikatawa. To a nan gurin ne akwai kalubalen iyaye, akwai kuma kalubalen ita gwamnati kanta.
Wasu irin kalubale ake fuskanta?
Kalubalen iyaye shine maganan yafiya da iyaye suke yi, daga an yi abu sai a kashe, wata ma sai kaga akwai case din da muka yi a the same garin Gadangayan, aka bada 70,000 wai za a sai injin ruwa, injin ban ruwa, shi wanda aka mai yashi fyaɗe yace a bashi 70,000 ya yafe saboda zai sai injin ban ruwa, domin ko an kai prison ko an kai kotu ko an yi hukunci shi ba ko CC zai samu ba, dan haka gare ya karbi 70,000 yayi noman rani da yaje ya kai a hukunta mai laifi. To kinga wannan akwai masu san rai, sannan akwai tsoron stigmatization watan bata suna, wanda al'umma suna tsangwaman wanda aka aikata ma fyaɗe maimakon su tsangwami wanda yake yin fyaɗe. Ya kamata mutane su canza akalansu, su duba wanda aka ma fyaɗe fa ana mai ne na dole, to su duba shi mai yin fyaɗen a daina karban shi a cikin al'umma, a tsangwami mai yin fyaɗe, a daina tsangwaman wanda ake cutarwa ana mishi fyaɗe, shi yake sa iyaye sai su yafe. Abu na uku da muka fahimta yake sa iyaye su yafe, akwai kai komo daga bangaren shari'a da yan sanda, sannan da kashe kuɗi. Zaka ga amma mutum fyaɗe kila manomi ne ko dan kasuwa, yana kasuwa za a kira shi amma yashi fyaɗe, to daga sannan fa zai fara yawo ya ba sana'ar da yake yi, kuma zai fara kashe kuɗi.
Mai sauraro, a nan za mu ja labulin shirin ciwon MHI a yau, sai a tare mu a makon gobe domin ci gaban wannan.
Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Madalla gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. To zamu fara ne da sakon Comrade Sabi Sani dan Dagoro na kungin murya talaka reshen Katsina, wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Shawara ta ga shugaban Muhammadu Buhari, idan ya je majalisar kasa dan yin bayani, kada ya manta irin gudunmawar da talakawa suka bashi wanda suka rika tura mishi kati domin yin takara a shekarar 2015. Nagode biyoyi Hausa. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir, wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Yau ce ranar yaƙi da cin hanci ta duniya, kuma rana ce mai matuƙar muhimmanci. To amma a Najeriya yunkurin gwamnatin Buhari akan yaƙi da cin hanci babu wata nasara. Sai sakon Aisha Matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, wacce ta ce salamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika yunkurin gwamnatin Burtaniya na fara allurar rigakafin cutar coronavirus a karo na farko, wannan abu ne mai kyau ganin yadda har yanzu cutar sai ƙara faɗaɗa take tamkar wutar daji. Da ƙarshe ina addu'a Allah ya mana katangar ƙarfi da ita da ma duk wata cuta mai saurin yaduwa. Shi kuwa Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo da malam mai zanen hula Gwalalo jihar Bauchi, cewa suka yi assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ganawa tsakanin shugaba Buhari da gwamnonin Najeriya akan magance matsalar garkuwa da mutane ya yi daidai, Allah ya sa kulle ta biya kudin sabulu. Ziyarar rangadi da tabbar kungiyoyin haɗin kan ƙasashen Afirka na ECOWAS ko CEDEAO da kuma na kungiyar AU da suka kai kafin babban zaben ƙasar ya yi daidai. Da fatan Allah ya sa wannan ziyarar rangadi za ta haifar da ɗami ido wajen tabbatar da sahihin zaɓe bisa gaskiya da adalci, kuma cikin kwanciyar hankali da lumana. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Burtaniya ta zama ƙasa ta farko a yammacin duniya da ta kaddamar da gagarumin shirin ba da rigakafin COVID-19. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato UAE, ta ce rigakafin da China ta hada ya nuna yana aiki da kashi 86 cikin 100 wajen daƙile cutar. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce shugaba Joe Biden mai jiran gado zai naɗa Marsha Fudge, 'yar majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat, a matsayin sakatariyar kula da harkokin samar da gidaje da raya birane. Gwamnatin Habasha ta ce dakaranta sun yi harbi kan wata tawagar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali a ranar Lahadin da ta gabata, bayan da ma'aikatan suka wuce wasu wuraren binciken jami'an tsaro.
Wani babban jami'in gwamnatin kasar Redwan Hussein ya fadawa manema labarai a birnin Addis Ababa a jiya Talata cewa lamarin ya fare ne a yayin da tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kokarin zuwa sansanin Shemelba na 'yan gudun hijirar Eritrea. Ya faɗi cewa sojoji sun bude musu wuta ne a lokacin da jami'an suka yi kokarin wuce wurin binciken jami'an tsaro na uku. Hussein ya ce an kama jami'an amma tuna aka sake su.
Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Maryam Bello da wacce ta tayani gabatarwa, sai kuma Judy Leather's Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu Nijar idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa. Kuma ga shirin yau da gobe.